بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دك يبود بوديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى مدعوك كنسركي mahaliccinmu wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka, yammacin 36 ga watan Ramadana hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 1444, wanda ya daidai da 28 ga watan Maris shekara ta 2023. Allah subhanahu wataala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara hada mu a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center, wacce take Yola jihar Adamawa, domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka da fiyayyiyar magana, maganar Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'ani, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi domin ya zama haske maganin duhu, shiriya jagora wanda zai fuskantar da zukatanmu zuwa ga hanyar neman yardar Allah duniya da lahira. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan majalisin namu a fadarsa mai tsarki. Allah ga mu mun haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunanka inda ka fi so a bayan ƙasa. Ba abin da ya haɗa mu sai ƙoƙarin karanta littafinka da ƙoƙarin fahimtarsa da haskakuwa da sakonnin da ka sanya a cikin wannan littafi mai albarka. Manzanka sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari, kuma mun yarda mun imani cewa duk sanda wasu daga cikin bayinka suka hadu a masallaci suna ƙoƙarin karanta littafinka, suna ƙoƙarin fahimtarsa, suna taimaka ma juna wajen haskakuwa da haskensa, to ba za su gushe ba face sai waɗannan alkhairai da albarkatai sun kewaye su daga ciki. Saukar da rahama, jin kai, kewayewar mala'iku a ƙarshen al'amari, kuma ka ambace su a fadarka mai tsarki. Muna roƙonka don tausayinka, don jin kanka, don rahamarka, ka ambace mu a fadarka mai tsarki, ba don halinmu ba, sai don tausayinka da rahamarka da jin kanka. Allahumma amin. Akwai tambayoyi da yawa, amma na ga da yawa daga cikinsu akwai wasu wani adadi mai yawa wanda neman addu'a ake yi daga ƴan uwa masu albarka, wasu kowa da irin bukatunsa. Wannan ba laifi ba ne bisa kyautata ma juna zato da kuma ganin cewa bakuna ne waɗanda suke azumi. In an roƙi alfarman a yi addu'a ba a yi laifi ba, saboda haka dukkan bayin Allah waɗanda suka rubuto takardu masu yawa waɗanda suke da alaƙa da addu'o'i, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya musu bukatunsu, ya yaye musu damuwarsu, ya jibinci al'amarinmu da nasu gaba ɗaya. Allah ya ba su abin da suke so fiye da yanda suke roƙo, ya kare su daga sharri fiye da yanda suke tsoro da mu gaba ɗaya. Akwai wani a cikin masu neman albarmar addu'a, na zaɓo takardarsa saboda wata fa'ida da nake ganin za a iya fa'idantar da juna da ita. yace assalamu alaikum wa alaikum assalam mallam ina roƙon Allah ya daukaka addinin musulunci da musulmai gabaki daya a fadin duniya amin ina kuma fatan mu gama azumi lafiya mai sallah lafiya allahumma amin sai yace ranka ya dade kage ba gani yace ba ke ina jin da his excellency yake inda ya koma ranka ya dade kuma ai ya canza salon magana amma ina jin tunda addu'a ce amin ya dade cikin aminci go da addini ina roƙon Allah ka zama sanadin yi min addu'a Allah ya buɗa min hanya in ƙarasa gidana na yi gini sauran abubuwa da suka rage filasta da silin da sauransu a taƙaice abin da ya sa na karanta wannan shi ne kowace addu'a akwai yadda ake kowace bukata akwai abin da ake kallo na ake la'akari da shi sunan Allah ko siffofinsa ko wani aiki na Allah sai ka kalli bukatarka sai ka duba meye yake da alaka da bukatunka wanda yake da alaka da siffofin Allah da sunayensa sai ka roki Allah da shi zan baka wani lakali mai muhimmanci mai tsadar gaske ga duk wanda yake so ya karasa gini ko ya mallaki gida ko ya abin nan ya rike wannan in Allah ya yarda zai ga alkhairi akwai mabukata ke to bari a bari sai gobe duk wanda yake so ya karasa gini ko yake so ya yi gini amma yanayin ya yi abubuwa sun abin nan to ya lizumci addu'a shi kenan ya lizumci addu'a amma specifically babu laifi wasu bayan Allah sun yi wannan da yawa sun ga alkhairi sosai sosai ta ce ya man khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massahu min lughub a'inni ala bina'i baiti يا من خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب أعني على بناء بيتي يا وان ليها لتسم ميدك السيد كمكوانا شدا باتاردك جيابا يا الله كتمكين وجنك أرسا من جميلا كنا بدن وانا كنا غني إيقوان الله نجين سما أتشد أكوانا شدا كما باوي أنجد an gaza ayi a ƙasa da haka bane a hikima ce ta Allah zuciyarka cike take a lokacin ta zama ta cika da yaqini da yarda da cewa Allah ba abin da ya gagare shi in kai irin wannan addu'ar ko makamanciyar ta da wannan yaqini in Allah da sai Allah ya kawo maka farin ciki sai kaga ginin cikin sauki da taimakon Allah an ƙarasa maka har ka ɗauka ko dai aljanu suna taya kan insha Allah wannan kuma jan hankali ne ya ce a jan hankalin bayan Allah ba sai na karanta ba dan na fahimci sakon cewa su ji masu hali su ji tsoron Allah in sun ci bashi za ka ga mutum yana da sana'a wacce jarin bai da yawa sai a zo a karɓi bashi sai kuma a zo ana gutsura abin nan wajen biya a gutsura biyan har ya rasa abin da zai amfana da shi wannan ba daidai ba ne idan mutum yana da hali to manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce mabalul ghaniyyu ghul tsumulmular mai hali zalunci ne kana da halin ka biya bashin da ake binka kawai haka nan kake wannan mugunta ce kuma ba daidai ba ne saboda haka yana da kyau mutum ya yi kokari ya sauke nauyin da ke kan shi kuma ai babu jin daɗi a ce kana da tsaba a hannunka amma kuma ana binka bashi baba na daka gemu na waje kenan ma'ana ga rufin asiri a zahiri amma kuma ta wani wajen a buɗe ka ga bai kamata so yana da kyau mu kula da wannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana albarka
ya karbi ayyukanmu ya datar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira. Ina ƙara maimaita mana muhimmancin jaddada niyya da neman yardar Allah da zama a wannan majalisin domin mu saurari maganar Allah mu samu yardarsa. Jaddada wannan zai taimake ka wajen samun albarka, samun alkhairi wanda Allah ya yi alkawari ga bayinsa ma'abota irin wannan ibadar da kake ciki. Allah ya karba mana. Muna fatan alkhairi ga dukkan mahalarta wannan majalisi bisa jagorancin mai girma gwamna Alhaji Ahmadu Umaru Fintiri. Allah ya kara albarka da shi da tawagansa da sauran 'yan uwa gaba ɗaya. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, inna a'tainaka al-kauthar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Ya Muhammad, ya manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam, lalle mun maka kyauta ta musamman, mun maka kyauta wacce ba ta da adadi gabas da yamma, kudu da arewa, komai naka ya daran mana kowa alkhairi da albarka. An baka kyauta mai girma, an baka kyauta mai yawa. Daga cikin kyaututtukan da aka yi maka, zaba maka matsayi na musamman a gobe kiyama wanda za ka zama sanadiyar jiƙewan makoshin bayin Allah a filin kiyama lokacin da za su sha daga tafkinka na alkautsar. Fa salli li rabbika wanhar, irin wannan kyauta, irin wannan ni'ima tana ƙara ƙarfafa maka gwiwa ka ƙara tsayuwa wajen bautar Allah, wajen yin sallah da neman yardarsa, tare da sadaka da yanka don neman yardar Allah, sannan kuma da faranta ma bayan Allah mabukata rai. Inna shani aka huwal abtar, kowaye shi, duk wanda yake kyamarka, yake ƙoƙarin ganin ƙarshenka, ko yake jiran zamewarka, to shi ne hannayensa za su kirga asara, kai kam na gaba ya gaba na baya sai tsintar hula. Idan ba a manta ba a majalisin da ya gabata, ba mu gushe ba, muna ambatar fa'idoji waɗanda suke da alaƙa da wannan sura. Mun tsaya a kan fa'ida ta nawa? Na'am, ta 20 ko? A kan fa'ida ta 20. Muna tattaunawa a kan irin kyautar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mabayinsa, fara daga annabawa. A cikin annabawan akwai waɗanda suke martaba ta can sama, a cikin masu martabar akwai kuma shugabansu, manzon tsira sallallahu alaihi wasallam. Ka gangaro irin ni'imomin da Allah yake ma al'umma, maza da mata, yara da manya, waɗanda suka yi imani da waɗanda ba su yi imani ba, duka. To a jagora, jagora a babin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma al'umma gaba ɗaya. Babu irin ni'ima ta ilimi, babu irin ni'imar ilimi. Ni'imar ilimi a babin kyaututtukan da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma bayi, babu kamarta. Saboda idan ka ce ni'imar sanin Allah ilimi ne, ko ni'imar bauta ma Allah ilimi ne, saboda ba yadda za a yi duka ka yi sai da ilimi. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da yake bayyana irin falaloli da kyaututtukan da yamma manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima, ko wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima, ya sanar da kai abinda baka sani ba. Allah ya ce tabbas ko shakka babu, ya Muhammad, falalar Allah da kyautarsa gare ka falala ce mai girma wacce ba ta da iyaka. me ke tabbatar da bata da iyaka irin ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya baka. Wannan yake nuna maka cewa idan kana so ka shiga cikin inuwar falalar Allah da taimakonsa, to yi kokari ka haska da hasken ilimi, yi kokari ka san Allah, ka san manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, ka san haƙoƙinsa a kanka, ka san irin biyayyar da ta wajaba kai musu, ka san saƙonni da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a babuka daban-daban a cikin tarbiyyar gidanka, a kasuwancinka, a cikin mulkinka, a cikin zumuncinka, komai ba abin da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya bari face abin da Allah ya aiko shi da shi ya isar mana. Ka haskaku da wannan hasken, ya kasance kana rayuwa a bisa ilimi. Abin da yake bambanta dabba da ɗan adam jama'a shi ne ilimi. Duk lokacin da iliminka ya yi sama, ana sa ran ɗabi'unka da halayenka da tunaninka da hangen nesanka ya bambanta da wanda bai kai ka ba. To kaga ashe decision da shawarwari da tunani da zaka rika yi za su sha bamban da wanda bai kai ka ba, saboda haka dole ne salon rayuwanku da irin tunaninku ya zama daban-daban. To idan mutum ya yi makan shi rowa bai ilmanci ba, bai haskaku da hasken ilimi ba, bai tankwashe kafa a gaban waɗanda suke da shi su sanar da shi ba, to sai ya zamana ya ƙara rayuwarsa bisa duhu ba tare da ya san abin da yake wajibi a kan shi ba. Shi yasa ba ka da uzuri bawan Allah, ba ka da hanzari a wannan zamanin ya kasance baka san yadda za ka bauta ma mahaliccinka ba, baka san haƙoƙin Allah a kanka ba, baka san ya za ka yi kyakkyawar sallah miƙaƙƙiya wacce za ta kai gaban Allah da siga da siffa ta mutunci ba. Duk baka san wannan ba, baka san abin da ya wajaba a kanka na sauran ibadoji ba, wannan kuskure ne kuma babu uzuri. Shi yasa yake da kyau mutum ya fahimci cewa a komin shekaru da ya yi a rayuwa, to har yanzu bai yi latti ba. Latti shi ne kar ka fara, shi ne har yanzu tana cikin latti, amma in ka fara da yardar Allah za ka kai ga gaci. Fa'ida ta 21, lafazin inna shani aka huwal abtar, ma'ana wanda bai san ka da alkhairi, mai kyamarka, mai bakin ciki da ci gabanka, mai bakin ciki da samun alkhairinka, shi ne mai yankakken baya wanda bai da albarka a rayuwarsa. Wannan lafazin idan aka yi la'akari da shi, sannan aka hango ayar farko ta inna a'tainakal kautsar, sai mu ce daga cikin fa'idojin wannan sura ita ce tarbiyyantar da mu, ko da ba ka san mutum, ko da ba ka da kyakkyawan zumunci da shi, to kar ka yadda ka zama cikin jakadu masu faɗan sharri a kan shi. Ko da ba ka san mutum, ko da ba ka shiri da shi, ko da ba ku da kyakkyawan zumunci, kar ka zama jakadar watsa sharri a kan shi. Ka iya faɗan alkhairi a kan mutum, shi ne misali positive aspect, shi ne inna a'tainakal kautsar. In mutum yana da alkhairi ka faɗa, sharri kuma, to kar ka zama kai ne farfesa na farko da zai fara bayyana sharrin mutane a cikin al'umma. Mun fahimta? Wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwa masu muhimmanci a rayuwarmu ta yanzu. Zaka ga ga wani bawan Allah, ga wani mutum, kai ne misali, an san ka da alkhairi, amma kuma a matsayinka na ɗan adam an san ka da wasu ɗan ɗabi'u na matsaloli. Wanda zai hango ka ba zai hango alkhairin ba, sai dai bakin zai ta gani wannan ba daidai ba. Duk mutumin da ya sabar ma kansa da rashin ganin alkhairin mutane, ko zuciyarsa za ta samu wata tsatsa wacce za ta rika cutar da shi, shi ne zai zo yana da na sanin abin da yake. Duk mutumin da ya sabar ma kansa da ganin baya ganin alkhairin mutane, to za a jarrabe shi shi ma gobe ko jibi aljaza'u min jinsil amal sai mutane su gaza ganin alkhairinsa. Shi yasa koda ka san mutum yana da wani abin da ba daidai ba, karka zama kai ne limamin bayyana sharrinsa, karka zama kai ne jakadan tambada bankado abubuwan da kai ka san cewa a matsayinsa na dan adam za a iya samun shi da wannan matsaloli. Duk lokacin da al'umma ɗaiɗaikunta ko kuma gaba ɗayanta suka siffanta da concentrating ko mai da hankali akan sharri da aibun mutane tare da mantawa da alkhairi, to wannan al'ummar ba yadda za a samu zumuncin zuci tsakanin ɗaiɗaikunta. Duk al'ummar da kuma babu zumuncin zuci tsakanin ɗaiɗaikunta ba yadda za a yi ta ci gaba. Shi yasa wani mai hikima yake cewa ma banu qawmin li'amin laysa indahum dinun wa laysa lahum ahdun idha tuminu in yasma'u ribatan daru biha farahan minni wa ma sami'u min salihin dafanu summun idha sami'u khayran dhukirtu bihi wa in dhukirtu bisu'in indahum adinu. Yake cewa wai me ya lalata mutane ne, me ya yamutsa hazan tarbiyyar mutane a wannan zamanin, a zamanin su kenan ba yanzu ba. Gashi an samu wasu mutane laysa lahum dinun, ba su da addini. Wannan ke tabbatar da cewa alamar daga cikin alamun safa-safa da addini shine yada sharrin mutane da goya alkhairinsu. Wannan alama ce na raunin addini. Sai ce wa laysa lahum ahdun idha tuminu, su mutanen nan dai kuma ba su da alƙawari idan ka amince musu. Me ya sumfa su? Yace in yasma'u ribatan daru biha farahan minni, idan suka ji wani abu kafin ma ya tabbata wanda zai taba mutunci na, wanda dan aibu aibu ne, wata mummunar dabi'a, daru biha farahan, a mun kama shi, ai sai a danna a Facebook, sai a danna a kaza, sai a social media. Wanda yake fadan da ya yada, da za ka je ka tambaye shi tsakaninka da Allah ina gaskiyan wannan labarin, sai ya ce wallahi ni ma na ji ne wane yana faɗa. A gaban Allah, bawan Allah, gobe kiyama babu cewa na ji wane ne ya faɗa. Wallahi al'azim, kai da ka yada, kai da ka danna, kai da kai post, kai da kai kaza, kai ne za ka yi shari'a da bawan Allah nan da ka ci mutuncinsa. A gaban Allah babu daily trust ne suka kawo, babu kaza, babu kaza, babu kaza. Idan propaganda suka yi, kai kuma ka zo ka yada, kai ne mai bayani, kai ne mai abin nan. Saboda haka jama'a, mu kare ayyukan alkhairinmu, kada kai ta shuka alkhairi sai gobe kiyama a dinga kwashewa ana biyan waɗanda ka ci hankinsu ko ka taɓa mutuncinsu da aikin ladanka. In yasma'u ribatan daru biha farahan, yin murna da zamewar wani alama ce ta shana'an alqalbi, kiyayya ta zuciya. Ya kasance idan ka ji aibin mutum ko ka ji wani abin da matsala ce a rayuwarsa, ka zama murna kake, to wannan alama ce da take tabbatar da tsatsar zuciya da rashin tsaftarta. Sai ya ce wa in sami'u wa ma sami'u min salihin dafanu, duk abinda suka ji na alkhairi na kirki nan da nan ina kasa sai a birne, kada ku bari a ji wannan, saboda zai kara kima, zai kara martaba. Haka muke ko ba haka muke ba? Haka wasu daga cikinmu suke, kada mu ce gaba. Al'umma, akwai alkhairi, akwai bayin Allah, insha Allah wa irinku. Yace summun idha sami'u, summun yace kurame ne, bebaye ne, duk abin da za a ji na alkhairi, to indai a kaina ne ba za su ji ba, in ji shi. Duk abin da za a gani na alkhairi su ma ba su da ido, ba za su gani ba. Summun idha sami'u khairan dhukirtu bihi, in aka ambace shi da alkhairi ba za su ji ba, ba za su gane ba. Wa in dhukirtu bi su'in indahum adhinu, idan aka ambace ni da mummunan abu, to duka jikinsu sai ya koma kunnuwa, an iya to the ground. suna laso labari suna sharo shi suna tattaro shi lungu lungu suna tattaro labarai wani shi bai jin dadi ma din bai san abin da wane yake ciki na matsala ba a lokacin yake samu natsuwa ya bacci cikin dadi amma lokacin da zai ga wani da alkhairi zazzabi ya kama shi bakin ciki ya rufe shi babu alkhairi a cikin wannan zuciyar kuma wannan jama'a babu bambanci da bangaren yan kasuwa a cikin kasuwancinsu malamai a bangaren malamtarsu masu wata sana'a da sana'arsu kai da abokinka makwabcinka dan kasuwa idan faduwa ko idan riba shi ta jirme ko ya samu matsalan karyewan jari mai kake ji a zuciyarka wannan ita ce alamar imaninka kakkaje ba wai yawan sandolinka da Allahu Akbar da a'a a waɗannan abubuwan ne ake gane imani eh sallah tana da shi sauran abubuwa na da shi na ibada amma waɗannan su ne fassarar tasirin sallah a cikin rayuwar mu kana jin idan wani makwabcinka jarinsa ya samu matsala mai kake ji a zuciyarka ka ji ba daɗi ka ji kunci ka ji kaza to alamar zuciyarka tana da rai kana jin idan ka ga wani makwabcinka a kasuwanci yana cin riba yana kaza ka rika jin bakin ciki kana fatan ina ma da masifa za ta samu shagon shi haka take ji duka ka tambayi kanka kai ne limamin kai ne mai fassara kanin labaran cikin zuciyarka sharhin bayan labarai ko yanda ake faɗa to kai ne mai yin sharhi kuma ba yanda za a yi ka zama mai adalci idan ka yaudari kanka kai ka san mai kake ji bari lin sanu ala nafsihi basira ka san mai zuciyarka take ji akan mutane yawa kowa a cikinmu jama'a ya tambayi kanshi wallahi me nike ji in na ga mutane da alkhairi in na ji labarin alkhairi ya same su me nike ji ko da kishiyar ke ce me kike ji idan alkhairi ya same ta kina murna kina abin nan koko kina zama cikin bakin ciki da damuwa Allah dai yana cewa inna shani aka huwal abtar wanda zai lizimci jin haushin mutane kyashin alkhairi ya same su shine zai ta kirga asara a rayuwarsa amma wancan wanda Allah ya rubuta masa shi ya dinga hawa kenan ya dinga ci gaba shi wannan al'amari ko da a fagen siyasa ne jama'a duka ɗaya ne siyasa a cikin rayuwa take fa'ida ta 22 lafazin inna a'tainaka lallai mu mun baka ba kwa jin wannan lafazin yana dan kunna maka fitillar kyautata ma Allah zato cewa Allah mai bayarwa ne tunda Allah ya ce mun baka ashe Allah mai bayarwa ne to tunda ko Allah yana bayarwa ashe na wani ma zai zo ko nawa zai zo wannan sai ya bude maka babu husnul zanni billah kofar kyautata ma Allah zato ka zama mai kyautata ma Allah zato a cikin al'amuranka idan ka ga wani ya samu jari to sai labazin a tsainanka ya faɗo a kwakwalwar ka mana Allah ne ya bashi to tunda Allah ne ya bashi jiya da shekaran jiya bai da shi din ba shi ya ba kanshi ba sai yau da Allah ya yarda masa sai ya samu ashe ni ma gobe ko jibin Allah ya yarda mun zan samu sai ka samu nasiba har yanzu a wata kofar wannan lafazin yana tabbata ko yana gayyatar zuciyarka ashe bukatunka damuwarka zube su za ka yi a gaban Allah don Allah shi ne mai yi shi yasa duk wanda ya dinga zubar da bukatunsa a kofar gidajen mutane to ba zai gushe ba talauci yana bayyana a cikin rayuwarsa wanda kuma ya zube a gaban Allah ya kai kukan shi da damuwarsa to zai ga taimako da agaji na Allah ko da a zahiri bai samu yalwar dukiya ba saboda haka ka nizumci kai ku kanka da damuwarka ga mahalicci Allah subhanahu wataala meyi ne yayin jiya da shekaran jiya shine mai bayarwa tunda ya halicci samai da kasai kuma gobe da jibi abin da yake wajen shi ba zai kare ba shi yasa daga cikin lafuzza na fadanci da addu'a wa khabati dhununu illa fik wa dha'fa al-i'timadu illa alayk ya Allah ni ba wanda nake kyautata maza to sai kai na manta da kowa ya Allah sai kai ya Allah na bar kowa wajenka nazo na zube a gabanka ya Allah kai ne abinda Allah yake so kenan zuciyarka a hango a cikin ta cewa gabas da yamma kudu da arewa kana da yakinin cewa ba wanda zai maka sai shi jari kake nema haihuwa kake nema gida kake so mulki kake nema menene ko menene ka manta da kowa ka yarda Allah shi kadai shine zai maka daga lokacin da zuciya ta siffanta da wannan to daga lokacin ne za a bude maka kofofin rahama da jin kai da taimako da agaji daga wajen Allah subhanahu wataala ya inganta Allah subhanahu wataala yana cewa a bisa hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ana inda zanni abdi bi ko ana inda zanni abdi bi Allah yace ni ina tare da yadda bawana ya zace saboda haka in kullun tunaninka ai suwana wallahi sune suna da connection mu dai wallahi shikenan to haka zakai ta zama kai dai wallahi shikenan har da gaske wai baka da connection wani irin connection kake nema kana sallah kana baji kana sujada a gaban Allah wai baka da connection ba ka san yanzu abin din ya koma sai da wanda ka sani to ba ga wanda ka sani Allah kuma ya san ka har yanzu kana tunanin wane da wane wallahi jama'a murtina tunanin mu cire tunanin wane zai kai ni ai ina da wane to shi wane da wanan da sauran su suka yi makansu da gaske wallahi mu manta a rayuwar nan ya kasance zuciyarka dan fara take da kyautata ma Allah zato cewa Allah ne zai yi mun Allah ne zai kai ni Allah ne zai buda mun Allah ne zai share mun Allah ne zai share mun hawai Allah zai taimake ni Allah ne zai cincika wa zannu Allah malja'a min Allah illa ilai ko yaqini da Allah subhanahu wataala da tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala shine kadai zai maka Az-Zubair bin Al-Awwam ɗaya daga cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna ko ɗaya daga cikin waɗanda aka yi musu bishara da aljannatin a gidan duniya da ya zo ciwon ajali sai ya kalli ɗan shi Abdullahi bin Zubair sai ya ce da shi idan na bar duniya ka zo biyan basussukan da ke kaina duk lokacin da wani bashi ya yi maka tauri ka kasa biya fasta'in alaihi bi maulaya ka nemi agaji da taimakon mai gidana misali a larabci amma asalin ma'anar majibincin al'amari to da ya fara cewa maulahu sai ya dauka wani mai gidan shi wani abokin kasuwancin shi a wani waje sai ce kwakwalwata ta yi ta zagaye wa yake nufi wallahi na kasa tuna kowa sai na ce ya abati man maulak ya kai mahaifina waye mai gidan nan naka a larabci mai gidanka masoyinka ko majibincin al'amarinka duk kalmar maula tana dauka sai ya ce ya abdallah maulaya huwa Allah majibincin al'amarina da nake cewa ka nemi taimakon shi in wani taurarren bashi ya gitto gabanka ka kasa biya ka nemi taimakon shi shine Allah Abdullahi bin Zubair yake cewa wallahi bayan rasuwar mahaifinsa tabbas ya rasu ya bar masa basussuka amma duk wani bashin da ya yi kokarin biya ya kasa sai ya daga hannu ko ya yi addu'a ya ce ya maulan Zubair iqdi anhu dainahu ya kai majibincin al'amarin babana Zubair
ka biya mai bashin shi. Abdullahi bin Zubair sai ya ce sai Allah ya buɗa mun cikin sauki sai in biya bashi. Al-yaqinu billah, husnul dhanni billah, kyautata ma Allah zato. To abinda nake so in kai gare shi, majibincin al'amarin nan jiya da shekaran jiya yana nan fa har abada. Kai ma in aka sami yaqinin a zuciyarka za a yi maka kamar yadda aka yi ma wanka. Amma inda matsalar take, kowa an bar shi, ko ya bar kanshi da tunanin wane wane kuke su, wane sun samu gwamnati, to kuke yanzu hanyar mu ta bude, kuke da ba ta bude ba. Su wane kaza, duka wannan shi ne tunaninka, to sai a barka da tunaninka, sai ka je a kafa gwamnatin a gama, ba za ka samu komai ba, domin a nuna maka cewa ba na gwamnatin ba ne masu yi, Ubangijin masu gwamnatin. Mun fahimta? Mun gane wannan karatun, karatu ne mai tsada. Shi ya sa a bamu addu’a. In ka tashi addu’a ka yi da yake ne, udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Idan ka daga hannu jama’a kana addu’a, wallahi ka manta da kowa. Allah za ka riƙa tunowa a zuciyarka, na zo gabanka ya Allah kai mun. Duk wani mai birgita ka, kowa na zai kawo matsala, duka share suka riƙa kallonsu kamar tsumma, yanzu a gaban Allah kake. Kuma wallahi ba abin da suka isa shi. Yaqini kenan jama'a, yaqini. In naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu, qala inni ushhidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Annabi Hud ya ce da mutanensa lokacin da suka ce masa, Hudu, waɗannan maganganun da kake yi sun yi kama da sumbatun wanda aka taɓa ƙwaƙwalwarsa, kuma ina jin, suka ce muna jin gumakan da muke bauta mawa su ne suka harbi ƙwaƙwalwarka, shi ya sa kake wannan maganganun. Sai ya ce, inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun, ina shaida ma Allah kuma kuma ku zama shaida na barranta daga abinda kuke aikatawa na shirka. In kuna ganin allolinku da gumakanku suna da wani tasiri a kaina, to bari in faɗi wata magana ku saurara. Sai ya ce, min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun, ku je ku tattara inaku da gumakan da duk waɗanda kuke ganin suna da tasiri, ku haɗu ku shirya mun makirci dukkan ku, ku tare a nan, ni in tare a nan, ni ina tare da Allah, a zo a gwabza a ga waye zai ci nasara. Thumma la tunzirun, kada wani ya ɗaga mun ƙafa a cikin ku. Al-Imam Al-Qurtubi da yazo yana magana akan wannan ayar yake cewa, ku kalli yadda kyautata ma Allah zato da yaqini a cikin zuciya yake sanya zuciyarka ta je ta daina jin tsoron wanda ake jin tsoro. Wallahi kana ganin shi sai ka ga da shi da tsumma duk ɗaya ne, ta babin ba zai iya maka komai ba. Saboda ne, saboda kana tare da mahaliccinsa. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun, sai ce, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum, ina da kyakkyawan dogaro ga mahaliccina wanda shi ne mahaliccina mahaliccinku. Bawan Allah, idan ka samu kyakkyawan dogaro ga Allah, babu kai babu nadama, babu kai babu kunci, babu kai babu shiga halin kakanika. Allah subhanahu wa ta'ala ba a kyautata masa zato, ba a kai kuka wajen shi, ba a kai damuwa wajensa, ba a zubewa a fadar shi, kuma a tashi haka a tafi. Haba, wallahi ko sarkin da ya kai sarki a duniya baya haka, ballantana Allah. Karimi ne, baka zo ba ma an baka, ina ga kuma ka zube a gaban shi ka ce, Allah ina bukata. Yas'aluhu man fi samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha. Zunubi ne kai ka aikata zunubai da yawa, har yanzu jama'a bawan Allah karka yanke kauna daga rahamar Allah a inna a'tainaka mun baka to ai abinda Allah yake bayarwa yana bada arziki yana bada rahama yana bada gafara yana bada kaza saboda haka ka nema daga wajensa komin girman zunubinka komin adadin abinda kai na saban Allah juyo abinda Allah bai so shine ka ƙara nausawa cikin dokar dajin sako amma idan kaje zuciyar rayayya sai ta ji bata kyauta ba sai kai na dama ka dawo Allah zai karbe ka wa inni laghafaru akan makalla wa inni laghafaru liman taba
wa inni laghafaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa inni laghaffarun ni mai ba da gafara ne mai karban tuban wanda ya aikata aikin asha amma ya ji bai kyauta ba ya dawo gare ni zan karbi tubansa zan masa gafara saboda haka a lokacin da kake roƙon Allah gafara shi ma ka yi wannan ibada ta roƙon Allah tare da sakankan cewa rahamar Allah da jin kansa sun fi karfin zinubanka amma a samu sincerity na tuban da gaskiya ke cewa Allah bazan koma ba Allah bazan dawo ba cikin dokar zinubai ba ko dokar dajin zinubai akwai wani hadisi da yake sanya mun farin ciki yake sanya ni murna duk lokacin da na tuno da hadisin hadisi ne al-Qudsi hadisi ne wanda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga mahaliccinsa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa aznaba abdun dhanban fa qala ay rabbi ighfirli fa qala Allah tabaaraka wa ta'ala a'lima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bih fa inni qad ghafartu li 'abdi thumma aznaba 'abdi dhanban fa qala ay rabbi ighfirli فقال الله تبارك وتعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فإني قد غفرت لعبدي ثم أذنب عبدي ذنبا آخر فقال أي رب اغفر لي فقال الله تبارك وتعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فإني قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء الله سبحانه وتعالى yake cewa manzo Allah sai yake ba mu labari ce wani bawa daga cikin bayin Allah ya aikata zunubi ya yi ba daidai ba ya yi sabo sai yayi nadama sai ya zo ya zube a gaban Allah sai ce ya Allah ban kyauta ba ya Allah na yi laifi Allah kai mun gafara sai Allah ya kalli bawan nan ya ce ah yanzu dama wannan mutumin wannan bawan nawa ya dama yana da imani da cewa akwai mahaliccinsa wanda yake gafara idan an nemi gafararsa sannan kuma yana kama mutum da zunubi to tunda ya yarda da wannan na masa gafara can sai a ci gaba da rayuwa sai ba wannan na Allah ya ƙara kumbalo wani zunubi kuma sai ya ƙara dawa ni ne inda ya Allah na dawo na ƙara zunubi ya Allah Allah kai mun gafara Allah na tuba sai Allah ya ce yanzu wannan ba wannan dama ya san akwai ubangiji wanda yake kama mutane da laifi sannan kuma in sun nemi gafaran shi yana musu gafara ma'ana yana kyautata ma Allah sa to kenan to shi kuma Allah in ka kyautata masa to sai maka sai Allah ya ce to ba wannan nawa na masa gafara can sai a ƙara zama wani lokaci gogan naka sai ya ƙara kwambalo wani zunubi irin yadda muke yi sai ya ƙara yin wani zunubi sai ya ƙara dawowa to Allah na dawo ni ne din na dai na je da shekaran jiya ya Allah kai mun gafara sai Allah ya ce yanzu dama wannan bawan nawa yana da imani da cewa ni mai gafara yana da kyautar zaton cewa zan masa gafara in yayi laifi sannan dama ya yarda cewa ina da hukuba ina kama masu laifi idan ba su tuba ba sai Allah ya buga stamp na karshe sai ya ce fa inni qad ghafartu li abdi falyaf'al abdi ma sha na mu ba wannan nawa gafara daga yau ya je duk abin da ya ga dama wannan shine mahaliccin mu jama'a wannan shine wanda muke bauta masa waɗannan kaɗan ne daga cikin sunfofinsa na rahama da jinƙai yanzu ina laifina da zunubina da zunubinka na jiya da shekaran jiya har yanzu ka bar su a sagale baka zo ka zube a gaban Allah ba a yi maka irin wannan tagomashin ba kuma har yanzu kana jina sai gobe sai jibi kamar goben da jibi suna hannunka rahamar Allah kenan jin kan Allah kenan yadda Allah yake son bayi da rahama kenan fiye da haka ma jama'a shi yasa fafiru ila Allah tattara kwankwarka da kwarkwatanka ka arce ka ruga ka je wajen Allah anan ne natsuwa take anan ne kwanciyar hankali yake duk inda ba nan ba to anan ne furgici da tashin hankali yake to amma wanda ya tuba jiya din ya tuba yau ko da an karba na farko din yanzu baka san ko an karba ba ko ba a karba ba ko kana kyauta zato ne ballanta naka ce ai tunda na tuba so uku ni ma na shiga cikin waɗanda aka ce in je in yi wa abin da ya ga daman nan ko shi asali wanda yake tuba dan Allah baya tunanin cewa gobe ma zai kare da gaske ballanta na ya ce to bari in yi don in yi clearing na yau don gobe mu sake sabon lissafi ai a wannan tunani ba a dashi bane da an kwashe wannan azuba wani Allah ya mana gafara Allah ya mana gafara Allah ya mana gafara wani mai hikima yana cewa wa inni la ad'u Allah hatta ka annani ara bi jamil ala ara bi jamil dhanni wallahu salihu wa inni yace ni dinnan ina roƙon Allah la adu wallahi ina daga hannu in roƙi Allah hatta ka annani saboda yaqinin da nake da shi na rahamar Allah da jin kansa da cewa shine mai bayarwa har sai ina cikin addu'ar sai na riga ganin kamar ma ga bukatun nan ta wata sako mu samu wannan sifar a cikin zukatanmu zamu ga abin mamaki a cikin rayuwarmu fa'ida ta 20 da nawa da uku siyakin inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani aka huwa al-abtar wannan siyakin wannan statement din yana fa'idantar da mu wasu fa'idoji kamar haka fa'ida 2 ta 23 fa'idar ita ce idan Allah ya maka kyauta me kake yi mun ambaci wannan idan Allah ya maka ni'ima me kake yi rinsunawa komawa ga Allah da ruko da sallah da ayyukan alkhairi to kaga an ambaci sallah da sadaka bayan ambatan ni'ima to kafin a ambaci masu shirya maka makirci masu son kazame masu son ganin karshen ka sai aka ambaci me ne me aka ambata kafin a ambaci inna shani aka fasalli li rabbika wanhar fa'idar anan ita ce ashe ruko da sallah yawan sadaka maganin yan tsofin mun fahimta idan kana so a maka yanda ake cewa maganin yan tsofin ma'ana masu son ganin karshen ka masu shirya maka makirci to daga cikin hanyoyin turbuda hancinsu a cikin rairayi mai zafi kai ruko da sallah sallarka idan ka ruka yana ruko da ita da wata kibiya mai cutarwa ta zo sai sallar azhar ta yi haka in aka harbo ta nan la'asar ta yi haka idan aka harbo ta nan magariba ta nan in aka yi ta nan ana yowa ta sama dama kuma kana dan taba sallan dare idan aka shirya wani makirci ta can kasa sadakar ka sai ta yi maka shinge shi kenan ta kare ka wannan fa'ida ce mai tsada bisa hasken wannan sura mai albarka ambatan sallah da sadaka kafin shani aka huwa al-aftar yana fa'idan tabbata cewa ruku da sallah da kulawa da al'amarinta da yin ta da siffar da ake so da kulawa da sadaka da faranta mutane rai yana maganin duk wanda yake so ya ga karshen ka wannan jama'a an jarraba ya fi so miliyoyi a rayuwar nan mutane sun gani malamai sun wallafa sun yi rubuce-rubuce ibn al-qayyim rahimahullah yana da wani littafi da ya rada masa suna kitabu asrarus salah sirrin sallah sirrorin sallah ibn al-qayyim ya baje kolin tattauna akan sallah da yadda take da tasiri na ban mamaki a cikin rayuwa har ya dinga ambatan kowane bangare sirrin ruku'u sujada da tasirin ruku'u tsayuwa sujada da dukkan wani bangare waɗannan bangarorin da muke gani na sallah kowanne yana da sakon da yake isarwa wajen samar da tasirin da ake bukata har ya kai yana cewa sallah tana da wani sirri na ban mamaki wajen tarwatsa da wargaza makircin makirai sallah tana da wani sirri na ban mamaki wajen maganin waɗanda suke so su ga ƙarshenka ko su ga bayanka kaga wannan na tabbatar da fa'idar da muka ambata ta fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar amma abin tambaya wace irin sallah sallar da aka yi ta cikin natsuwa sallar da aka yi koyi da manzo Allah sa sallah a cikinta aka ba da haƙƙinta ita ce sallar da take tasiri mun fahimta sallar nan jama'a kamar yadda shi ma ibn al-qayyim yake faɗa idan ka zo ka tabbarta sallah kamar mutum ne wanda ya samu appointment misali da shugaban ƙasa ko gwamna ko wani mai mulki kafin ya zo wajen shi sai aka ce za ka haɗu da wani kuma ka shirya buƙatunka duk in ka zo za a yi maka lokacin alƙawari ya zo yana shigowa fada aka sanya waɗanda za su tarbe shi suka tarbe shi aka zo aka yi masa iso aka zauna da shi waje na alfarma yana jiran bayyanar sarki ko mai mulki ko kuma wanda zai masa abin da zai masa fitowar sarki ke da wuya kawai shi kuma wannan bawa na wannan mutumin kai sai ya juya ma sarki baya ya koma yana wata hidima ya yi abin da ya kamata ya martaba sarki ya kimanta shi yana son bukatunsa su biya yana son tafiyarsa da ziyararsa ta yi riba to kamar wannan shi ne kwatankwacin wanda ya zo ya kabbarta sallah a gaban Allah kawai sai kuma ya shagalta da wani shi ya sa sallah ba ta tasiri kai sallah raka'a biyu bawan Allah tare da halartowar zuciya tare da maida al'amarinka ga Allah tare da kai kukanka ga Allah ka gama ka ji natsuwar da za ka ji a cikin zuciyarka duk abin da yake firgita ka da ka gama sallar nan in ka gama ka dawo ko da ka cino da shi ba za ka rika jin firgicin da ka ji da zuwa sallah kenan irin sallar da ake bukata shi yasa yana da matukar muhimmanci mu raya irin wannan sunna ta kana cikin damuwa damuwa ta maka yawa yi alwala ka tabbata sallah kai sallah raka'a biyu tare da halartowar zuciya wasu abubuwa sun sarke maka ka rasa yadda za ka yi kar ka tsaya kai ta majalisa kana ta tunani kana ta bige-bige ya zan je kai alwala kai sallah sabon da kake isarwa ya Allah ni fa yanzu ba wata mafita sai wajenka nan ne inda zan samu magani na zo فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فإذا تجب أكركشن فصلي لربك وانحر إتجي تو أنا أتشوى لوك تيجي فرمو قسى آية أنا حرسين الله يكيم قبي amma dai ina jin gobe ko fa'idojin sun kare ko ba su kare ba sai mu tsaya haka akan inna abaina kalkautar din kada ramadan din ya kare muna ta amma dai ba laifi duk ne cikin alkhairi ne amma dai gobe daga nan za mu tsaya da bayanai akan inna abaina kalkautar insha Allah sai mu shiga mu koma karshen suratul nur na a yi magana mana sosai sautin namiji ba a laura ba ne sautin da gani na a to wannan ba magana kake ba ba masu magana wannan yana nuna irin alkhairi da fa'idoji da Allah ya kimtsa a cikin littafinsa mai albarka wanda yake nuna cewa abinda ake bukata gare mu shine mu koma littafin Allah subhanahu wataala mu tasirantu da abinda Allah subhanahu wataala ya kimsa shi wannan littafin mai albarka zamu ga waɗannan alkhairan zamu ga waɗannan fa'idojin kuma har walayau jama'a wannan yana nuna cewa ashe babu gajeruwar sura a Qur'ani babu karamar aya in dai ayoyi guda uku kuna jin irin yadda suke isar da sakonni lungu da sako na rayuwarmu kuma wallahi alazim da za a samu wani mai ilimi mai basira zai shekara ɗaya yana tattaunawa akan inna baina kalkautar inna kuma ba za a fita daga cikin ta wannan yake nuna maka girman littafin Allah subhanahu wataala kar kai makankarowa bawan Allah kai ruko da wannan littafin akwai alkhairi akwai albarka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nas'aluka allahumma aljannata wa na'imaha wa na'udhu bika minan nari wa adhabiha ya sami'u ya qadir ya rabbal alamin allahumma ja'alna yawm al-fazail akbar min al-aminin wa yawm yaqum al-ashhad min an-najin warzuqna murafaqat al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam fi ala jinan al-khuld warzuqna sharbat ar-rawiyah min yadihi sharifa la nadhmu'u ba'daha abada allahumma ihfazna bil-islam qa'imin wa qa'idin wa raqidin ولا تشبك بنا الأعداء ولا الحاسدين نسألك اللهم الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وعذابها اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع والدينا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى اللهم اقض لنا جميع حوائجنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.